أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تلاتة بومشا بيو غوتا رمضان هجر منظر الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دقلي هلو دا أربعين دا ديا ونا قوليا غا الله سبحانه وتعالى دي قدر لا يوم زوا وانا لوكتي ya kuma kaddara muna daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya suke rayu a cikin wannan wata mai alhurma kuma ya bamu lafiya har muke azumtan wannan wata da ikonsa muna fatan Allah ya sa dukkan ibadan da muke Allah ya sa karɓaɓɓu ne gurin Allah ƴantawa da Allah subhanahu wa ta'ala yake a wannan wata muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda Allah ya ƴanta su mu da iyayenmu kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu da ƴan uwanmu da sauran musulmai Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki a cikin yanayin da ake ciki na matsatsin rayuwa da ɗawainiya da wahala Allah ya kawo mana saukin su muna karatu a ayoyin suratul isra'i mun tsaya a cikin aya ta 33 wadda bamu gama ta ba mun fara magana akan ta ko muna cikin magana akan ta lokaci ya kasance a darasin da ya gabata don haka itance zamu tashi insha Allah ta'ala aya ta 33 cikin suratul isra'i cikin ayoyin da muke karantawa na wasiyoyin Allah subhanahu wata'ala ga bayinsa muna fata Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon aiki da abun da muke karantawa ko muke saurare ake karanta mana Allah ce wala taqtulun nafs allati haramallahu na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala taqtulun nafs allati haramallahu illa bil haqq ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا
نعم الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أدرتني قباتها mun yi dogon bayanai wajen hatsarin samun kisan kai da zubar da jini a cikin bayi da zubar da jini a tsakanin bayi su ya su kuma mun yi bayanin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hatsarin haka da kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa lalle hakan zai faru a ƙarshen al'ummarsa da kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa al'ummarsa za su yi bibiyi ma'ana matikar koyi da bibiyan sahun yahudu da nasara da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ƙarshen miyagun aiki da al'ummar za su kofa ko za su koya daga yahudu da nasara musamman zubar da jini da kisan kai annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani a baya ko a da wannan darasi an yi bayani cewa za a zubar da jini za a yi yawan kisa har awayi gari wanda ya yi kisa bai san me yasa ya yi ba wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi ba yana daga cikin alamomin tashin alkiyama a dunkule yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha bayyana wa sahabbai yana daga cikin abun da za a gani mummuna babban wato matsala a cikin mutane da zai faru wato zubar da jina ne jini dan adam ya zamanto ba komai ba sannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wanda aka kashe shi zai taho da wanda ya kashe shi gaban Allah yana tambaya ya Allah ya Ubangiji tambayi wannan me nayi ya kashe ni duka wadannan abubuwa ne da suke tabbatar da munin wannan aika-aika wato na zubar da jini abinda ya zama wajibi ga bayin Allah shine kiyaye rayuwar junansu da kiyaye mutuncin junansu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta taba mutuncin wani mutum haka kuma haramun ne kai tsaye ga alqur'ani yana magana sannan ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna magana akan haramcin zubar da jini Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadi mummuna ga wanda ya kasance ya kashe bawan Allah ko ya kashe mumini haka kawai amdan mana da gangan ba tare da wani dalili ba al'asulu shine kar wani ya kashe wani duk wanda aka ce ma mumini ne to baya tunanin ya kashe wani Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a bai dace ba ga mumini a ce wai ya kashe mumini sai dai in khata misali irin abin da yake faruwa ko na accident wannan ma ba tukin ganganci ba kuma ba a bar duk wani abin da ya dace a bari a bisa sakaci a jikin mota ba wannan idan ya faru na kuskure da makamantansu wannan shine wato kisan kai wanda yake khata to irinsa ne ake biyan diya yasa Allah subhanahu wataala ce man yaqtul mu'mina khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu kaga Allah subhanahu wataala ya fadi rashin kashe mu'mini haka kawai ko rashin kashe mutum haka kawai duk wata rai a duniya haramun ne wani ya kawar da ita yasa Allah subhanahu wataala hikima wajen kare mutane daga kisa daga zuwar da jinin juna Allah subhanahu wataala ya shar'anta kisasi ya kuma bayan shar'anta kisasi ya kuma yi bayani na narkon azaba da mummunan makoma ga wanda ya kasance ya zubar da jinin wani wanda ya kashe wani mumini ba tare da wani dalili ba haka kawai da gangan abinda Allah ya canza gare suna da yawa Allah subhanahu wataala ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam kaga wanda duk ya kashe mumini da gangan sakamakon sa jahannama Allah ya ce kuma khalidan fiha zai dawwama a cikin jahannama din wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya yi fishi da shi wa la'anahu Allah ya tsine masa wa addalahu azaban azima Allah ya tanada masa azaba mai girma kawai nan manyan abubuwa guda hudu a bangaren kisan kai Allah ya magana hatta ai gurin shirka Allah subhanahu wataala bai faɗo wannan manyan abubuwa guda hudu ba amma gurin kisan kai babu wani babban miyagun zunubi da Allah subhanahu wataala ya faɗi narkon tanadi miyagun manya-manya masu bala'i kowane ɗaya a cikin su bala'i ne babu wanda Allah subhanahu wataala ya jera su gaba daya yana mai fishi kuma yana fadan su da fishi da kuma abuna murya mai karfi don mutane su razana su tabbata cewa lalle kisan kai mummuna bane. Allah ce wa man yaqatul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Kaga wannan awa kuma abu biyar fajaza'uhu jahannam don khalidan fiha daban ko ko in kada kuma abu hudu fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ko kai fajaza'uhu jahannam daya khalidan fiha daban biyu wa ghadiba Allahu alayhi uku wa la'anahu Allah ya tsine masa wa a'adda lahu 'adaban 'azima biyar kenan ko kace فجزاؤه جهنم خالدا فيها ديا وغضب الله عليه بي ولعنه اكو وعد له عذابا عظيما كوانني كيرغا بابو وني ابو ده الله سبحانه وتعالى نونا فيشينسا ده تانادي مي مر جرمان غسكي ده ممونن مكوما غا واندا يي irin yadda Allah ya fada akan maganan kisan kai to haka kaga ashe makomar a lahira mummunar makoma ce. To Allah subhanahu wataala saboda ya kiyaye rayuwar bayinsa sai zartar da kisasi wanda ya kashe rai kawai sakamakon sa kashe shi wanda ya kashe rai sai a kashe shi. Akwai abubuwan da idan mutum ya aiwatar na miyagun ayyuka na ta'addanci sakamakon sa yake zama kisa. Kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yake cewa bai halatta ba la yajuzu damu mur'in muslimin illa bi ihda salatin jinin musulmi bai halatta ba sai da dayan abu uku asayibu zani. Kaga idan mutum ya taba yin aure sai ka same shi yayi fasikanci na zina kai tsaye an tabbatar hukuncin sa jefewa har mutuwa. A nan shari'a ita take zartar da wannan ba mutanen gari ba, doka da shari'a da hukuma ita za ta tabbatar da wannan ba mutanen gari ba. Sannan wannan nafsu bin nafs in wani ya kashe wani hukuncinsa kisa nan ma hukuma ita za ta zartar da hukunci a kansa bayan ta gama bincike ta yi shari'a. Sannan wal mufariqu lidini abuna menene da watariku lidinihi almufariqu watariku lidinihi almufariqu liljamaa wanda bar addinin sa yazo yana raba jama'a wanda shi ba hukuma za ta zartar da shari'a da bayani da kuma zartar da hukunci a kansa da makamantansu waɗanda shari'ar musulunci ta tabbatar da cewa kisan kai ake musu. To in banda waɗannan babu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da daman wani ya zubar da jinin wani. Hatta waɗannan ɗin ba kawai ɗaiɗaikun jama'a ne za su ɗebi jiki su je su kashe su a ce wani ya yi kaza ya kashe shi ba, ko kuma wani ya ce kawai bari ya kashe wani saboda wani ya yi kaza ko wannan ta'addanci ne. Mutum ya yi kisan kai kenan, saboda haka hukuncinsa sai zama hukuma ta zartar da hukuncin kisa a kansa. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da hukuncin kisasi, kuma Allah ya ce walakum fil kisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ka gani Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ku wadanda suka yi imani an rubuta, an wajabta, an farlanta, an zartar, an hukunta daga Allah subhanahu wa ta'ala cewa duk lokacin da aka samu kisan kai to a yi kisasi. Ma'ana wanda ya kashe a zo a bincika a tabbatar ya kashe to a zartar da hukuncin kisa a kan. Wannan shi ne abinda zai kawo zaman lafiya. Allah zartar da wannan ne don ya zamanto an samu kwanciyar hankali a tsakanin jama'a, saboda idan mutum ya tabbata cewa da zaran ya kashe wani za a kashe shi to ba zai kashe ba, da ya tabbata kashe wani kashe kansa ne. Amma a lokacin da indai mutum zai kashe wani ya tafi kawai ba wani abun da zai same shi, to nan kuma za a yi abun da ake so. mutum ya kashe rai ya tafi ba abin da zai same shi to za a yi abin da ake so amma mutum ya kashe rai shi ma za a kashe shi to ya tabbata ba zai kisan kai ba haka kuma wanda zuciyarsa ta riga ta bushe ya iya kashe wani to kauda shi a doron kasa shine yafi sauki shine zai sa aka samu zaman lafiya in dai yana iya kashe wani ba gaira ba dalili babu dalilin da yasa ya kashe wani to in an kauda shi a bayan kasa nan ne za a samu zaman lafiya domin in ba haka ba zuciyarsa ta bushe har ya iya kashe wani yau to gobe zai kashe biyu jibi zai kashe goma gati zai kashe ɗari to wani ya zama kawai ba wani matsala tattare da shi kashe mutum zai zama masa tamkar wato cire riga da sawa sannan zai koyar da wayansu sannan rashin tsoro zai shiga cikin zukatan wayansu shi ma su ma su zama to sana'a shikenan amma in tun farko wanda ya fara yi aka kawar da shi shikenan kawai an toshe kofar dukkan barna kowa ya tabbata cewa da zaran ya kashe wani to ransa kawai ya kashe don za a kashe shi shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun wallahi ku sani cewa cikin kisasi wanda ya kashe a kashe shi to za ku samu rayuwa ba za ku samu kisan kai ba za ku ji ana kisan kai haka kawai ba gaira ba dalili ba ya ulil albab ya kuma abuta hankali indai kuna da hankali to ku tabbata cewa abu mai sauki da zai kawo daina zubar da jinin juna a tsakanin ku shine kawai tsaye da kisasi wato tsaye da hukuncin Allah da dokar Allah idan an tsaye da dokar Allah da hukuncin Allah shikenan za a samu sauki shine walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun Allah subhanahu wataala hatta banu isra'ila abinda Allah subhanahu wataala ya zartar musu kenan ya tsara musu ya hukunta wanda ya sanya ake tsoron kisa duk da lokacin da tabarbarewa ya kai ga tabarbarewa mutane sun yi ta yin zubar da jini to a yanzu ma idan tabarbarewa ya kai ga tabarbarewa ya zamanto babu wani hukunci da za a tsayar akan wanda ya kisa to shikenan kawai za a yi samun kisan kai da zubar da jini kowa ba zai ji tsoron kashe wani ba sannan wanda ba za a kashe ba kawai wanda Allah ya kiyaye ne in mutum Allah ya kiyaye shikenan kawai ya tsira ransa sai ya tsira ba ma ba dai wai don ana tsoron a kashe wani ba a babu wanda ya isa a ji tsoron kashe shi saboda babu abin da za a yi ko da an kashe to idan aka wayi gari al'umma in fa ta zama haka to za a sha wahalar rayuwa domin zai zamanto ba a tsoron a zubar da jinin kowa in ku aka wayi gari ba a tsoron zubar da jinin kowa to fa gaskiya rayuwa ta zama barazana rayuwa ta zama barazana a tsakanin mutane don haka Allah subhanahu wataala yaga ya faɗi a alqur'ani yadda banu isra'ila suma wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal-'ayna bil-'ayn wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas kowanne in mutum ya kashe rai a kashe shi in ya cire hancin wani a cire hancinsa in ya soke idon wani a soke idonsa in ya taba kowanne in ya taba kunnen wani a taba kunnensa a cire kunnensa in ya taba haƙorin wani a cire haƙorinsa to da zaran mutum ya san wannan to ba zai taba haƙorin wani ba in yana sha'awar rusa haƙori sai rusa nasa kawai shikenan dama abin da za a yi kenan don in ya rusa haƙorin wani ma za a rusa haƙorinsa in ya cire kunnen wani za a cire kunnensa kaga da yayi sha'awar cire kunnen sai ya cire nasa ɗaya kawai in dai da gaske yake kaga daga nan za a samu zaman lafiya tsarin Allah shike kawo zaman lafiya kaucewa tsarin Allah shike kawo tashin tashina da za a tsara abi shari'ar Allah da an samu nutsuwa abi shari'ar Allah da an samu nutsuwa a gwada wannan shari'a a gani wanda duk ya zubar da jini wani cewa za a zo a tsaye da shi a zubar da jininsa za a ga duk yawanci zubar da jini ya tsaya da ikon Allah amma in dai wani ya zubar da jinin wani ba abin da zai faru ba amma gane ma waye yayi ba kamar yadda yawanci rayuwar mu za ta tafi to sai kaga gaba ɗaya da rayuwar mu take tafi ai kaga an ce a ba ma gane wanda ba shikenan magana ta ƙare wanda ya rasu ya rasu shikenan don haka kawai yin waɗannan abubuwa idan suka zama ruwan dare a cikin jama'a to alama ce ta cewa tashin alƙiyama ta zo dab sannan kuma rayuwar mutane ba za a samu nutsuwa ba kullum za a yi ta samun tashin tashina can an zubar da jini, can an yi kisa, a wancan garin kisa ya barke, wancan garin an toshe, wancan garin kuma ya barke, ta yammaci an fara samun kisa, ana cikin yi sai a ce ta gabar kuma an fara, an toshe gabar sai a ce arewa ma ya barke, an toshe arewa kudu ya barke, haka za a yi ta yi. Saboda mai saboda ba a bi dokar Allah ba a bi shari'ar Allah ba. To kaucewa shari'ar Allah da rashin bin dokar Allah shikenan sai kawo matsala. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa mutane abun da yake shine dokarsa. Sannan malamai sun yi bayani, idan mutum biyu suka taru suka kashe mutum daya, dukansu biyu za a kashe. Saboda duk kowa a cikinsu yana gani wane yana shirin kashe wane, kuma yana taya shi. Duk sun yi buri da wanda ya rike hannu, da wanda ya rike kafa, da wanda ya soki mutum, da makami, dukkansu gaba ɗaya kashewa ne. Shi yasa in mutum 30 ma suka taru suka kashe mutum ɗaya, a shari'a musulunci a bisa maganar mafi yawan malamai shine duk wannan 30 ne ya kashe su. Mai da abuna kamar da Umar radiyallahu anhu yake cewa, lokacin da wasu mutane suka taru suka kashe wani, sabbai suka ce, ya amiral muminina, ba rai da rai bane kawai ake kashewa. Yace ai da a ce duk mutanen kasar Sana'a, ma'ana kasar headquarter Yemen a wancan lokaci, yace in duk suka taru don su kashe mutum da, yace to duk gaba ɗaya sai na kashe su. Saboda mai, in ko mutum dubu ne in suka taru da nufin cewa za a kashewa ne, amma kowanne ya ba da gudunmawa ya san kuma za a kau da rai ne, to daidai ne kawai, shi ma zai iya yin kisa. Jira kawai in an taru da wanda ya tace da kafa, da wanda ya danne, da wanda ya har sashin malamai suka ce har wanda ya nuna inda aka buya, shi ma duk a hada da shi. An san cewa kashewa ne za a yi, sai wani ya nuna inda ya buya, ya gudu ya buya, wani ya ce ga shi can yana boye, kuma ga wani nan da makami ya doso ya zo zai kashe shi, sai wannan ya ce ga shi can a can, to shi ma hukuncin sa kisa ne. Ashe kenan aikin aiki ne babba, da a ce za a tsaye da shari'ar Allah, da komai ya zauna daidai da izinin Allah, za a zauna a rayuwar duniya. Wa Allah istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaba, da dai mutane za su tsaya bisa tafarkin Allah, su bi dokar Allah, wallahi Allah ya ce tabbas da mun shayar da su ruwa mai yawan zuba, ruwa mai albarka, ruwa mai ba da amfanin gona da ya dace, ruwa mai daɗin sha'anin rayuwa. Kaga ashe hatta ni'ima a doron ƙasa za a same ta ne in har an tsaida dokar Allah, musamman a lokacin da ya zamanto an tsaida zubar da jinin bayin Allah. Don haka Allah subhanahu wata'ala ce wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, kar ku kashe rai wacce Allah subhanahu wata'ala ya haramta sai da haƙƙi na shari'a. Wa man qutila mazluman, haƙƙi na shari'a sune wayance abubuwa guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata da makamantansu. Duk wani haƙƙi na shari'a ko abunda masana shari'a suka tabbatar a hukumance cewa wannan haƙƙi ne na shari'a, wanda yayi wannan hukuncin sa kisa ne bisa bayanai da dukkan hujjoji da dalilai, shikenan kawai ya zama dalili na a kashe, hukuma ta kashe wannan. Amma in ba haka ba, babu wani wanda aka ba shi daman ya kashe wani. Yana daga cikin ma haƙƙoƙi na wajibi na bani Adam da ya kamata a kula da su, ko a gwamnatance ko a hukumance ko a wani irin yanayi, shine kula da haƙƙin ɗan Adam wajen kula da ransa. Kowane ɗan Adam ya cancanci a kula masa da ransa, a kula masa da ransa, a samar da security na rayuwar jama'a. Da aka samu wannan, da ikon Allah sai ka ga al'umma ta zauna lafiya, hankali ya kwanta. Hakanan wanda ya doki wani, ya yi sanadin duka da, ko ya doke da abun da dama kawai da an gani an san kisa ne, to wannan dama kisa ne. Kisa ne. Ya dauko ta sanda ya daki inda dama kawai da an daki wannan mutum a gurin an san yawanci kawai an masa illa, to wannan kawai da zaran ya daki mutum a wannan guri ya kashe shi, ya yi kisa. Haka kuma wanda ya daki mata mai ciki a cikinta, sai ita bata rasu ba, amma sai dan cikinta wanda an riga an hura masa rai ya fado aka yi barinsa, sai tashi babu rai, ko ya fado babu rai sakamakon wannan duka din, maganan mafi yawan malamai shi ma wannan za a kashe shi. a dan ciki ma fa wanda ba a haife shi ba. Wannan shine maganar jumhurin malamai mafi yawan malamai. To kaga ashe duk hanyoyi da za a bi don a kare jama'a daga ta'addanci Allah subhanahu wata'ala ya faɗa, sannan shari'ar musulunci ta bayyana daki daki dalla dalla domin mutane su zauna lafiya. To idan babu bin shari'a to nan za a samu kawai hargowa a cikin jama'a, sannan kowa ya abin da ya ga dama ya wuce, har sai lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kawo sauki. Allah kawo mana sauki. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man qutila mazluman, wanda duk aka kashe shi mazluman ana a wato a matsayin an zalunce shi, to faqad ja'alna li walihi sulfana, Allah ce to haqiqa mun sanyawa wato asabarsa wato mutanen da suke waliyan jininsa mun ba su dama na su tsaya su nemi jinin dan wato su nemi haƙƙin jinin dan uwansu, su nemi haƙƙin jinin dan uwansu ta yadda za su ce su lallai ba su yafe jinin dan uwansu ba sai an yi kisasi, a yi kisasi a yanke hukunci akan wadda ya kashe musu dan uwa zulman wa udwana, wato bisa zalunci da ƙetare iyaka da ta'addanci, su ce kawai su abun da suke so yanzu a tsayar musu hukunci, a tsaye da hukunci akan wanda yayi wannan. Shine faqad ja'alna li walihi sulfanan, haƙiƙa mun sanya wanda yake asabarsa wato wanda yake danginsa waliyin jininsa, wanda yake abu ne waliyin jininsa zai tsaya ya bibiya an ba shi daman abun da ya faɗa shi za a yi. In ya ce ya yafe shi kenan, in bai yafe ba sai an, kamar yadda a wata shekara lokacin muna karatu a Saudiya, wata abu ne wani mutum dan wansa ya yi masa laifi ya bi yaron a guje, yaron yana hawa matakalan gidan sama ya tace da kafansa ya faɗi, ya rinka dukan yaron, bayan ya daki yaron ya kwanta lif ya dauko dutse ya rinka bugawa akan yaron har sai da ya kashe yaron. Shikenan kuma sai ya rikice sai ya dau yaron sai ya doshi zabala, irin dustbin din nan da ake ajewa a layi, wato abu ne irin mai dan tayun nan wanda za a tura idan ya cika masu ɗebe shara su ɗebe wanda suke abu ne, sai ya je zai jefa shi a gurin kenan, sai ga uyun wato yan sanda masu kula da wannan layin. To su ko ina yawanci akwai kananan motoci masu zagayawa wannan layi da wancan layin, an jima kaɗan wancan sun bi ta can, an jima kaɗan wancan sun bi ta can, ko dare ko rana za ka gansu kowane 24 hours. Kawai sai suka ganshi suka ce me ya jefa, shikenan kawai ya rude suka kama shi, aka ga cewa ya jefa yaro, aka je aka bibi shari'a, aka bibi shari'a waɗanda suke da uwar yaron da uba yaro suka ce su san ba su yafe jinin abunan ɗansu ba, don haka aka gama shari'a aka zartar da hukunci. Muna nan aka sare kan wannan mutum, aka sare kansa bayan an karanta ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl, an yi bayani walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaquna, ka salura da wannan yayi kaza yayi kaza, a lokacin aka faɗi wannan laifuffuka da yayi da yadda yayi wa yaron da yadda yayi yaron duk aka faɗa, sannan aka ce sakamakon haka da kuma abun da ayar Allah ta bayyana yanzu hukuncin sa shine kisa, shikenan mai sarewa ya sare kansa shikenan. To kaga ashe a lokacin duk wanda ya je gurin ma ya gani ba zai kisa ba, insha Allah ta'ala ba zai yi sha'awar ma ya kisa ba yadda aka yi wancan. An daure fiskansa an fito da shi daga ambulance shikenan, yana kalmar shahada har aka sare kansa shikenan, magana ta kare. To anan yake nuna cewa wanda duk lokacin da aka tsaye da hukunci akan wanda ya ta'addanci to za a samu nutsuwa, don za a daina ta'addanci insha Allah ta'ala. Shi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sulfanan, wanda duk aka kashe shi kawai zulman wa udwana, an zalunce shi, an yi masa ta'addanci, aka kashe shi mazluman haka kawai ana zaluntar sa. Allah ce to faqari ja'alna li walihi sultana, to mun sanya wa waliyin sa wato dama ya bibi jinin dan uwansa. Fala yusrif fil qatl, shi kuma waliyin da aka bashi dama to kada ya wuce gona da iri wajen kashe wancan, ko azo ya kashe wancan yazo kuma ya matsala shi, saboda an gaya yazo ya rinka caccakansa ko ya rinka faffasa kansa ko wani abu, saboda haushin cewa wai ya kashe dan uwansa. Fala yusrif fil qatl, kada ya yi haka. Ko kuma kawai ya kashe sama da wanda ya kashe iya danginsa, saboda fishi ya kama shi, kawai ya kashe wannan, ya kashe wansa ko ya kashe kaninsa. Fala yusrif fil qatl, ya yi kisa shi ma kenan. Ko kuma ya dauko wani makami, ko a dauko wani makami wanda zai zama kisan kai da shi, ya zama wani harka wadda ta yi kama da ta'addanci sama da yadda shi kuma ya yi lokacin da zai kashe wancan. Duka wannan yana daga cikin israf fil qatl, kamar da malamai suka bayyana a cikin tafsirai daban-daban. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a yi israfi fil qatl. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faqari ja'alna li walihi sultana, in ya ga dama ya ce ya yafe, in ya ga dama ya ce a tsayar da haddi. In aka tsayar da haddi tunda shi ne ma'abucin jinin dan uwansa, to dole a tsayar da haddi. To idan aka tsayar da haddi kuma fala yusrif fil qatl, kar bayan kuma an tsaye da haddi har yanzu sake ganin dangin wancan wanda ya kai dan uwansu, bayan an riga an tsaye da haddi an yi hukunci har an manta, ya ce wancin su ne dangin da suka kashe wani, shike na kawai fada ya sake kawai ko wani abun nan ko wani abu makamancin haka, a rinka maganganu na tada zaune tsaye, kar a yadda yi wannan. Fala yusrif fil qatl, innahu kana mansura, wanda duk aka kashe masa dan uwa da bisa zalunci, da ganga aka kashe masa dan uwa bisa zalunci, to in ya tashi neman jinin haƙƙin jinin dan uwansa, to innahu lalle shi kana mansura, ya kasance abun taimako ne, ma'ana yu'inuhullahu, Allah zai taimake shi wajen neman haƙƙin jinin dan uwansa. Sannan dukkan wasu wanda suke mutanen kirki za su taimake shi wajen neman haƙƙin jinin dan uwansa, shine innahu kana mansura. Sannan duk wani mutumin kirki in ya ji labarin wannan sannan aka buƙaci taimakonsa, to ya kamata ya taimaki wannan wajen neman haƙƙin jinin dan uwansa, shine innahu kana mansura. Ta ko ta ina ya cancanta a bashi taimako da gudunmawa don ya samu nemo haƙƙin jinin dan uwansa. Haka Allah subhanahu wataala ya faɗa, ma'ana innahu kana mansura. Wannan harka ta zubar da jini kenan a takaice. Allah subhanahu wataala ya sa mu gane harkar zubar da jini ba karamin hatsari bane, ba karamin bala'i bane, amma dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bayyana cewa za a ga wannan kuma zai faru, kuma babu makawa, dole sai an gani, musamman a ƙarshen zamani, a irin lokacin mu da muke rayuwa yanzu, ila qiyamis sa'a, yanzu muna rayuwa kusan ƙarshen zamani, domin dukkan alamomi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana waɗanda za a gansu kafin tashin alkiyama sun bayyana ana ganin su. To waɗannan alamomi da suke bayyana ake ganin su, to idan fa suka rinka faruwa an tabbata cewa tashin alkiyama ta kusato. To kusatowan tashin alkiyama ya tabbata ganin abubuwan da ake gani. Daga cikin miyagun abubuwa da za su ke faruwa kafin tashin alkiyama akwai zubar da jinin bayin Allah, ba su ci ba, ba su sha ba, ko babu gaira, babu dalili, kamar yadda mafi yawan gurare abubuwa suke faruwa a yanzu, mutum kawai bai sani ba, shikenan ashe zai mutu, shikenan magana ta kare, an kashe shi ba gaira ba dalili. To waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya faɗi irin waɗannan hukunci da kuma abun da yayi na doka, wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqqi, wannan doka ce, wasiya ce daga Allah cewa kar ku yadda ku yi wannan. Allah subhanahu wataala ya kare mu, Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka zo wani zamani na yawan zubar da jini da kisan kai har za a wayi gari, idan mutum ya fito waje yana iya shakkan ko zai dawo ko ba zai dawo ba daga gidansa zuwa yaje wani guri ana iya kashe shi a hanya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutun ya fito daga gidansa ya kama hanya zai je wani guri na biyan bukatarsa sai ya ga wani ya doso shi zai sare kansa to shi kar ya dau makami ya ce zai sare kan wancan a'a ya rufe fiskarsa kawai kar ya ga yadda za a yi a kashe shi so da yadda yawan kisa zai bayyana ma'ana kai dai ka samu ka tsira baka kashe wani ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kai shi dai doso kawai ya rufe fiskarsa kar ya ga ta ina ne za a kai shi kawai sai dai ya ji shi a lahira shikenan kafin wancan ma ya iso don dole zai iso wancan ma za a haɗu a gaban Allah subhanahu wata'ala za a yi hukunci za a yi shari'a Allah ya kare mu Allah ya sa mu gane Allah subhanahu wata'ala ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan sai Allah ya saki wata wasiya kuma hayyansu wala taqrabu malal yatimi kada ku yadda ku kusaci dukiyar marayu ko dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai dai inda kyakkyawar manufa ne don dukiyar ta habaka ko don kiyaye dukiyar ko don a gyara dukiyar ko don jarin su ya tafi kafin su girma hatta ya buluga ashudda ku ta kiyaye masa kar ku yadda ku taba dukiyarsa har lokacin da zai kai shekarun girma shekarun shiriya ya dau dukiyarsa zai ci gaba da harkokinsa haka Allah ya faɗa wannan shi ma doka ce daga Allah wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan ka duba haƙƙi na maraya Allah subhanahu wataala yayi maganganu akan maraya da kuma dukiyarsa Allah ta innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lalle wadanda suke cin dukiyar marayu zulman haka kawai da gangan bisa zalunci to Allah ta innama ya'kuluna fi butunihim nara sai kawai suna cin wuta ne tsantsar wuta suke ci a cikin cikinsu bayan ya faɗi haka sai ce wasa ya sulauna sa'ira wallahi tabbas za su shiga wutan sa'ira wuta mai tsananin kuna sakamakon cinye dukiyar marayu wuta mai tsananin kuna za su shiga sakamakon cinye dukiyar marayu kaga ashe wannan shi ma hatsari ne marayu su ne waɗanda suke yara ƙanana waɗanda iyayensu suka rasu suka barsu shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin ayoyin suratul nisa'i yake cewa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa waɗanda suke sha'awan tunanin cinye dukiyar marayu ko don su kallon su ne ko a'a ƴaƴan yayin su ne ko ƴaƴan kallon su ne wasu zaka samu idan wani dan uwan su ya rasu ya bar ƴaƴa kanana to shikenan sai a cinye dukiyar ƴaƴan in shi mai dukiya ne ko a ballagazar da ita ko a almabazzarantar da ita wasu kuma idan su abuna suna da kanne ƴaƴan kanana a matsayin kannen su sai ga su manyan yayu sun cinye dukiyar gaba daya an bar wayanta ƴan kananan yaran ko almabazzarantar da dukiyar su ko an yi watsi da sha'anin su kawai dukiyar su ta lalace shine Allah subhanahu wataala yake fadi wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa waɗanda suke da irin wannan hali su ji tsoron da a ce mana su ne suka bar wato zuriya masu rauni a baya yanzu sa so a ce mutum ya so a ce ya bar ƴaƴansa ƴan kuci sannan kuma dukiyar da ya bari wani mutum ya zo ya cinye ta gaba ɗaya a bar waɗannan yaran kara zube ba tare da kula da su ba tare da basu dukiya ba tare da biya musu kuɗin makaranta ko kuɗin jinya ko kuɗin sutura su ko kuɗin abinci ba da ya saba ciyar da su abinci wanda ya kamata amma a ce ya rasu wasu su zo su yi amfani da kuɗinsa su murƙushe a bar waɗannan zuriyar cikin tagayyara shin mutum bai jin tsoron a ce an yi wa ƴaƴansa haka to in yana jin tsoron haka to me yasa zai yi wa ƴaƴan wasu yaya wani ya rasu ba tare da tinanin zai rasu ba, ya bar yaya kanana, kai kuma ka cinye dukiyar su, kai kuma baka jin tsoron da kai ne ka bar yaya, akai musu haka yanzu ka so ayi haka. Shi yasa Allah ya ce falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida, daga mutane su ji tsoron Allah in za su yi magana akan dukiyar su, faɗi gaskiya. A guri ma ne ma akwai dukiya, a guri na ma muna mu'amala da baban waɗannan yara, akwai dukiya naira kaza, saboda aka ga kuɗin su nan, mun hada kuɗi da wane da shi, muna gudanar da wata kasuwanci, saboda aka wannan kuɗi kaza shine yankin nasa, don aka gashi nan mun dawo da shi tunda Allah ya masa rasuwa, wannan na magada ne. Falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida, su faɗi magana ta gaskiya. A guri kaza akwai kuɗinsa, guri kaza ma shagonsa ne, a guri kaza ma akwai filinsa. Ba wai mutum ya ce wancan filin ba a san da shi ba, shi kenan kawai ya zama nasa, ya zama nasa, ya ci wuta. Innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Saka Allah subhanahu wataala, shi yasa a baya kafin wannan ayi Allah subhanahu wataala ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru, kuma tukunna da kuke rike da dukiyar marayu, kar mutun ya ce zai ci dukiyar marayu israfan, yana mai israfi, wa bidaran an yakbaru, ko kuma yana gaggawan ya cinye tun ba su girma ba. Daga ana fa kawai a cinye kudin tun ba su girma, sun yi hankali ba. Kar mutum ya yi haka, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta karku ya haka, wa man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Wanda ya kasance yana da wadata kan ma ya kame, kar ma ya ci komai daga dukiyarsu. Duk da cewa cin ya halatta, kamar misali yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi ayan suratul baqara, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih walau sha'a Allah la'anatakum inna Allah 'azizun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala ce suna tambayan ka game da dukiyar marayu, shin ya halatta, domin wannan aya ta sauko lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wa sahabbai magana, su Abdullah ibn Rawaha su suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu shi ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko ɗaya daga cikin sahabbai ko kuma tare da shi suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ya Rasulullah, yaya maganan dukiyar marayu wajen yi musu kasuwanci ko wajen harka ko wajen kula da ita, mu muna jin tsoron dukiyar su ta gauraya da tamu, muna jin tsoro. Kawai sai mutum ya tsaya yana ta wahala wajen kiyaye dukiyar maraya, ba abun da zai ci ko ibo komin abun da zai faru, sai ya yi ta yi ya ta yi bara ga nonon raƙuma ko ga nonon dabbobi ko tumaki ko makamantansu, ya kamata a ce an yi amfani da shi an sha, ko an yi wasu ɗawainiya wajen gudanar da kula da dukiyar marayu. Ina sahabbai suna tsoro, ba sa son su taɓa, kowa sai kame, har abun ya kai makura, don haka sai mutum ya zamanto yana shan wahala sosai in an bar shi da marayu, har ma mutum yana tsoron ma yanzu ya rike maraya, don kar ya rike wani abu is ya zamanto ya taɓa bai ankara ba, so da tsabar tsoro da suke yi. To shine sai zamanto suna tunani, a to amma da zai zamanto sun yi amfani, to dukiyarsu, yanzu mutum zai je kiwon dabbobi, yana da dabbobi, sai aka bar masa maraya, ko marayan ma yana da dabbobi, to yanzu ya kora dabbobin maraya daban ya je kiwonsu, ya dawo ya kora dabbobinsa daban ya je kiwonsu, ai akwai wahala ce, akwai dawainiya, wannan abun ba zai yiwu ba ma. Kuma yana jin tsoron ya gauraya dabbobinsa da na maraya, kar a je ya amfanu da dabbobinsa ko wani abu makamancin haka, don haka suke matukar tsoro akan wannan. Shine suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya Rasulullah, wai yaya za a yi, don haka su suna jin tsoron a bar musu marayu, kuma suna jin tsoron rike dukiyar marayu. Shin ya halatta ne kan ma'ana su gauraya dukiyarsu da ta marayu, wannan an san na marayu ne, amma su tafi tare, ya halatta? Shin za su iya yi? wannan an san na marayu ne ko jari ko wani abu nan, amma a hada da dukiya a yi amfani da ita, an san abun da riba yake kawowa, an san iya yawan dukiyar maraya, an san iya abun da aka bashi riba, an san yanda kaza, shin za a iya yin wannan? Ya Rasulullah, muna cikin damuwa. Da suka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, kafin ma Allah subhanahu wataala ya bada ansa, sai Allah, kafin ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ansa, sai Allah ya sauko da aya. Allah ta yas'alunaka 'anil yatama, kuma suna tambayanka game da wato marayu, wajen cewa shin yaya za su yi mu'amalance su, musamman dukiyarsu ya za su yi wajen mu'amalantarta. Sai Allah subhanahu wataala ta kul, ka gaya musu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, islahun lahum khair, wato yin gyara gare su akwai alkhairi da yawa. Gyara ga dukiyar marayu, a yi abun da yake zai zama daidaito da abun da zai zama ya kamata da abun da ya kamata a ce an aiwatar, kai akwai alkhairi a ciki. Don haka gyara gare su abu ne mai kyau, sannan kula musu da harkar dukiyoyinsu abu ne mai kyau. Allah subhanahu wataala ya ce wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, idan za ku yi mukhalaqa da su, ma'ana ku gauraya da su, ku gauraya dukiyoyinku da tasu, ku yi harka tare, fa ikhwanukum, su yan uwanku ne, mutane ne su ma yan uwanku. Sai dai kawai za a yi abun bisa ka'ida da dokoki, da sanin wannan abu kaza nasu ne, wannan abu kaza ba nasu ba, wannan abu kaza zai haifar da riba kaza, sannan ga abun da za su samu, sannan ga abun da za a ba su. In an ce misali share ce gashi nan, to idan suna da 10,000, to kowace share 1,000 ce, to kowace 1,000 mai take samu in an samu riba, kowa ya riga, in an yi lissafi za a gani. In kowace 1,000 tana samun riban naira 10 ko naira 50 ko 20, wannan an riga an sani yadda a lissafi ya zo haka za a yi. Ko kuma kowace share tana samun kaza ne, duk kowa kawai, saboda haka idan suna da 10,000 a cikin harkar kasuwanci, suna da hannun jari 10 kenan. Hannun jari 10, kowane hannun jari daya nawa aka bashi gwargwadon irin ribar da aka samu. In an samu akasi, kowane hannun jari daya menene akasin da ya samu, da haka ana tafiya har su girma, sai a ba su dukiyarsu. Idan suka je haka zuwa za a ba su dukiyarsu, sai a shaidar da mutane. Yasa Allah subhanahu wataala sai da ya faɗa, فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم, إن ذاك باس دوكيوين سباين سنجلما فأشهدوا عليهم, وتكو كد 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 أبنى كفا شيدا أكنس. مرايا ينا دمهم منشي أرايوا وجن كلادشي دمنا كلاد مرايا. Annabi sallallahu alaihi wasallam, inda mutum ya kula da maraya tsakaninsa da Allah, ya kiyaye masa mutuncinsa da dukiyarsa da duk abubuwansa, shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam zai dau wannan mutumin ya kula da shi a gidan aljanna ranar tashin alkiyama. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ma'a kafilil yatimi kahataini fil janna, da ni da wanda ya jibinci sha'anin maraya kamar wannan yatsu guda biyun a gidan aljanna, ma'ana da doguwar yatsan nan alwusta da kuma asbaba, wannan yatsa mai yawan nune-nune da ake ce mata manuniya, kamar haka wa'annan yatsu guda biyu haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ma'a kafilil yatimi kahataini fil janna, ni da wanda yake jibintan sha'anin maraya kamar waɗannan yatsu guda biyu ne a gidan aljanna, ma'ana ni zan tafi tare da shi, ina tare da shi har sai na shigar da shi aljanna, wanda bai kasance majibincin marayu. Ashe kenan cikin jibintan marayu akwai alkhairi mai yawa, akwai kuma abun da ya kamata a lura da su, a abuna din su, a tarbiyantar da su. Wanda duk yayi sa'a ya tarbiyantar da marayu, to shi kuma zai samu garabatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin me? Kowa bai fi karfin a dauran sa ya bar yaya ba, kowa bai fi karfin wannan ba, kuma Allah yana son wanda ya dauran nasa, kuma yana sane da yayan nasa, ko yan kanana ne ko ya suke, wani ma yana rasuwa akwai yayan da ya bari a ciki, sai bayan ya rasu ake aihuwa. Wani an aihu yau yake rasuwa gobe, wani an aihu ba ai suna ba ake daukar ransa, duka wannan akwai. Jinjiri yana jinjiri an dauran babansa, shikenan. Wani an dauran babansa kafin a haife shi, amma hakan bai hana ya zama mai daraja, bai hana ya zama babban mutum. manya abuna iyayen annabawa mahaifiyar annabi Isa alaihi salam an dauran babanta tun ba haife ta ba aka dauran babanta don haka shi yasa da aka haife ta mutanen babanta da dalibansa suka yi wawa wajen renunta kaga Allah ya sa albarka a cikin sha'aninta sakamakon dalilin yadda mahaifiyar ta tsaya da addu'a har ta yi sa'a annabin Allah ma ya reneta kaga babanta ba annabin Allah bane amma sakamakon babanta baya nan sai gashi annabin Allah ya reneta to wani sai maraya sakamakon babansa baya nan aka samu ya fada wani abu na daraja kulan hankalin mutane ya fi karkata gare shi sama da inda babansa yana nan yanzu baka ji ana cewa gidan marayu da ba don iyayensu ba sanan ba za a yi musu gida ne ma to wani sa'i Allah subhanahu wata'ala yakan yi wa mutum baiwa da irin wannan maraici don haka ba wani abun walakanci bane ko ba wani abu na abun kyama bane tsari ne na Allah kuma haka Allah yake so kuma Allah yayi daidai babu wani kuskure a ciki illa kawai Allah yayi daidai subhanahu wata'ala don haka ana so a mu'amalanci marayu yadda shari'ar musulunci ta tanada sannan a kula musu da dukiyoyinsu yadda ya kamata sannan kar mutum ya yadda ya kusaci dukiyar marayu da nufin cinyewa shine wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan idan za a yi ne don a habakar da dukiyarsu a taimake su da sauransu wannan ya halatta amma don a cinye ko a handame wannan bala'i ne wanda suke cinyewa ko suke handamewa suna cin dukiyar marayu wuta suke ci a cikin cikinsu Allah subhanahu wata'ala zai kama su ranar tashin alkiyama wannan tsawa ne daga Allah subhanahu wata'ala cikin ayoyin da muka faɗa abuna a baya musamman ayoyin suratul nisa'i don haka da wannan yake nuna mana cewa wajibi ne idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara marayu sun fado cikin hannun mutum don wani sa'i ko mutum ya ankara ko bai ankara ba sai marayu su fado hannunsa in suka fado ya rike su kawai da alheri domin me bai san shi ma yadda yake kuma waɗanda aka dau babansu nan ba wai babansu bai shirya ko kuma ba shi da dabara bane a'a ba kuma kai kuma da aka barka shirinka da dabarar ka ne ba a'a Allah subhanahu wataala ya barka kawai don ya zama jarrabawa wani sai Allah subhanahu wataala ya turo wani ya zama a karkashin ka don shi Allah ya dau babansa kai kuma ka kula da shi kula irin ta amana da tarbiya in dai har marayu ne to kula da su yana da matukar muhimmanci sannan akwai dumbin lada cikin haka Allah subhanahu wataala yana magana mai karfi akan wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da wannan sannan shiga cikin dukiyoyinsu ayi wasa da ita ko a musu danniya ko a zalunce su wannan haramun ne kai tsaye da nassin alqur'ani da kuma dukkan abin da ya inganta na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala zamu tsaya anan in Allah ya sa muna rayuwa gaba za mu shiga gaba na gaba da Allah ya faɗa a cikin wannan aya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله دك دامو دك دامو مؤلك يا إيمانا يا الله ما سنو في مدشري ألك إسمنا أكنسو يا الله وانت سنو في مدواني أبوان دبا ديبا يا الله كيمانا ما غنينسو تين دبا ما تماني دين دمكي تماني يا الله كيني مي إيكو أكن كومي duk wanda suke nufin ko walakanta mu ko walakanta addinin Allah ya Allah ka isan mana akan su ya Allah ka mana kariya da kariyarka wannan ciwo Allah subhanahu wataala ka kawo mana dauki Allah ka kawo sauki ga waɗanda suke suka kamu da shi waɗanda mu kuma Allah subhanahu wataala ka mana kariya innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadid ya zal jalali wal ikram Allah ka tabbatar mana da shiriya mu da zuriyar mu da iyalan mu ka tabbatar da mu bisa shiriya da rahmarka ya zal jalali wal ikram Allah ka gafartawa iyayen mu da kakannin mu ka fassaha mu cikin kaburburan su ya Allah ka nawwara mu cikin kaburburan su ka hada mu da su cikin jannatul firdaus in mutuwar mu ta zo Allah ka daura rayuwar mu cikin imani waɗanda suke taimakawa wajen gudanar da waɗannan abubuwa ya Allah ka hada mu da su cikin lada da yadawa da suke Allah ka taimake su ka sanya albarka cikin rayuwar mu da rayuwar su baki daya ka hada mu cikin lada ka hada mu cikin jannatul firdaus ka samu dukkan ladan da ake samu a cikin wannan wata mai albarka bi rahmatika ya arhamar rahimin subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk